آمنته الإرباب في سارية رضي الله تعالى عنه قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة موجع فأوتنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والصمت والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح wannan hadisi na 28 asali ne mai girma a cikin addinin musulunci wanda yayi magana akan abubuwa da dama shi wannan sahabi da ya rawaito mana wannan hadisi Abu Najih yana ɗaya daga cikin waɗanda suka abokanci manzo sallallahu alaihi wa sallama a lokacin suna samari في الإرباط بن سارية رضي الله تعالى عنه قال يتن وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتن ما يتن ألا صلى الله عليه وآله وسلم يا من وعدي موئذ وعدي وجلت منها القلوب وند الزكاة سكي روا سبودا ذات سوف سبودا ذات والنوازي idan aka ce mau'iza wa'azi shine tsoratar da musulmi da tunatar da shi abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada masa ko na ni'ima ko kuma na azaba amma yawancin mau'iza yana dauke da ma'ana ne na tunatar da musulmi akan abin da aka tanada masa na azaba ko na ukuba to shine ake ce mashi mau'iza amma wannan baya hana cikin mau'iza a shigar da abubuwan da suke kwadaitar da musulmi da abin da aka tanada maza a cikin gidan aljanna wa'azin manzo sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya zo a gun wani sahabin manzo sallallahu alaihi wa sallama yake cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا في المواعيد خشية الصعامة ومخافة الصعامة أو رواية يتي ما يجي أن صلى الله عليه وسلم ينزم أهنكلي معنى ينسى زوكتا ما سوء جبن يمن وادي سبو دقورا كدم قوسا وأن الحكمة كتربية يجي كيكنالي ko da yara ne kanana ba a so a dinga zuba musu karatu ba tare da an saka tsakanin wannan darasi da wannan darasi wasu wasanni wadanda za su shagaltar da su ko kuma za su futar da kulakalansu saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallam bai cika yin yawan wa'azuzzuka da yawan karantarwa ba wasu lokuta ma suke iya sauki dama a zo a yi wa'azi amma manzo sallallahu alaihi wasallam ba zai fito ba shi ne sahabin yake cewa khashiyata sa'ama saboda tsoron kada kada mu kosa baya mana wa'azi akai akai galibin wa'azin sa ma a sati sati yake yi kawai ranar juma'a a cikin kutuba ko kuma idan wani abu ya taso muhimmi shi ne za a tara mutane a yi musu wa'azi a karantar da su amma karantarwa da wa'azi idan ya zo ya zamanto kullum ne zai fita a kan mutane komin daɗin shi komin kuma iyawan malamin da yake karantarwa din ko yake yin wa'azi in dai ya yawaita a sai tashi ya zama wannan masallaci a ce kullum akwai karatu za ka gani amma a lokacin da aka ce maka ranan kaza akwai karatu duk inda kake kai hankalinka yana son wannan karatun saboda ka san idan ya barka to sai wani sati daban to wannan shi ne hikimar manzo sallallahu alaihi wasallam na sa gaf ko kuma fashi wajen karantar da kuma wa'azantar da sahabansa wannan kenan hali irin na sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam in har sahabi ma ana yawaita yi masa wa'azi ko kullun zaki yazo karatu zai kosa to yaya wadanda ba sahabbai bane radiyallahu ta'ala anhu to shine yake ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana mau'iza ya mana wa'azi wajila min al-qulub wajila alarati ana cewa wajila yaujal a bisa sabanin kalmomi da suke zuwa a irin wannan lafazi duk kalman da yazo a larabci ya fara da wawul asilul madi to asilul mudari na shi za a cire wannan wawul din za a cire misali in ka ce wa'ada wa'ada wannan madi in ka zo mudarin shi za ka cire wawul din za ka ce ya'idu ba za ka ce yau aidu ba haka za ka ce waqa'a waqa'a in ka zo mudari shi za ka ce yaqa'u ba za ka ce yau qa'u ba ba za ka ambaci wannan wawul din da yazo a cikin madi ba haka zaka ce waqa'a yadau ba zaka ce yadau ba to amma wannan fi'ili wajila a mudari kuma wannan wawun din yana zuwa wasu su idan da baki dai a daren ire-iren su ba su wuce takwas ko tara ba zaka ce wajila sai ka ce yau jalu maimakon ka ce yadau kamar yadda kake waqa'a kace yaqa'u kace waqa'a kace yadau da kace wajila maimakon ka ce yadau ko yajilu to sai ka ce yau jalu ya zuwa a cikin Qur'ani a kissa ta annabi Ibrahim alayhi salam san cikin surat Ibrahim alayhi salam inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qalu la tawjal inna nubashshiruka bi ghulamin alim bai ce qalu la tajalba la tajal ya ce wa za qalu la tawjal wa wajin da yazo a mudari a madi ya ta ambace shi ma'anar shi kuma shine tsoron da zai firgitar da mutum tsoron da zai firgitar da mutum shine ake kiran shi wajiya qalu la tawjan ai la takhaf kar ka ji tsoro amma bambancin sa da khauf haka ke khauf tsoro wanda yake na farar lokaci guda shi kuma wannan wajila tsoron da zai firgita mutum da Allah har zai mutu a sanadiyar wannan tsoro din shine ake kiran sa wajila wajila haka ce khafa kuma tsoro wanda yake baya firgita mutum kaji tsoro amma kuma ba tare da ya sa zuciya ya fadu yadda har ma mutum da Allah zai iya mutuwa saboda wannan firgita da yake to shine yake wajilat minha alqulub zukata sun kada saboda tsoro saboda tsoron wannan wa'azi da manzo sallallahu alaihi wasallam na abubuwan da ke dauke wa zarafa shi kuma zarafa shine zubowan hawaye shine ake kiran sa zarafa zarafa zubowan hawaye a idan shine ake kiran sa zarafa to shi yasa a hausa suke kiran sa wa zarafat minha al'uyunu idanu suka yi kuka saboda wajen kuka ne hawaye yake zuba amma asalin zarafa din ba wai kuka bane zubowan hawaye daga ido shine ake kiran sa zarafa a larabci wa zarafat minha al'uyunu al'uyunu jam'i min ayn aka ce ayn ido guda ɗaya ke al'uyun idanu da yawa kamar yadda kake qalba zuciya guda ɗaya al'qulub zukata yake wa zarafat minha al'uyunu idanu suka zubda hawaye minha daga wannan wa'azi din ko saboda wannan wa'azi فقلنا سي مكتشي يا رسول الله يا مأيك الله كأنها موعظة موجع وانا وعزي كمر وعزي نيجن بانفانا موعظة وعزي موجع نيجن بانفانا انتا وعزي وانا زي وعزي وانا دقنا وانا وعزي بداكو كارا جانا سبا وعزي نزي بانبانتا لسورا وعزي زكا سبو دا وعزي سنين كرشي وانا زي يغبودا جماعة سبو دا حكا zai faɗi abubuwa masu tsoratarwa abubuwa na ban tausayi shi yasa su sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam suka ce ka'annaha kamar wannan wa'azi din da kai mana wanda zukatan mu suka kada saboda tsoro wanda idanun mu suka zubda hawaye saboda tsoro kamar wa'azi ne na yayin ban kwana wadda shi ne yayin ban kwana wanda zai ban kwana zai rabu da jama'a shi ko mai mutuwa ko kuma na bulaguro shi ne wajiya wannan wa'azi naka kamar wa'azi ne na neman bankwana fa ausina saboda haka kamana wasiki ka ba kamana wasiki haka ce wasiki shi ne umarni da yake da muhimmanci ana iya cewa amru ana iya cewa ahadu ana iya cewa fa'ilu ana iya cewa wasiya amma lokacin da aka ce wasiya umarni ne wanda yake da muhimmanci shi yasa umarnin da mamaci ko wanda yazo mutuwa yake bayarwa saboda muhimmancin sa ake kiran shi wasiya domin kalmomi ne masu tsada wanda daga waɗannan kalmomin ba za a sake jin kalmomin shi ba saboda haka ake kiran shi wasiya to shi ne anan yake fa ausina kamar wasiyyi ma'ana ka ba mu umarnin wasu abubuwa muhimmai waɗanda za su amfane mu قال لمن صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله عز وجل يسئنا مقوتي في دسورا الله عز وجل عز وند يجرم من العزة هذا في عزة وتجرم جرم عز ما بينك لي عز وند يجرم وجل كما يتوكك أي وعلا عز وند الله يتوكك يجرم وجل وند كما يتوكك anan yayi magana akan wasiki da takawa wannan kalima ce wanda ta gama komai da komai saboda duk lokacin da aka ce astakawa ana nufin bin umarnin Allah da ma'aiki da kuma barin dukkan abin da suka hana shi ne ake kiran shi astakawa tsoron Allah astakawa ma'ana bin umarnin Allah da ma'aiki da barin dukkan abin da suka hana to idan muka duba za mu ga addinin musulunci ma gabaki ɗaya shi yana tafiya karkashin waɗannan abubuwa ne guda biyu ka bi Allah da ma'aiki abin da suka baka umarni ka bar kuma abin da suka hana ka to shi yasa manzo sallama wasiyin shi na farko shi ne yace usikum bi taqwallahi azza wa jalla ina muku wasiki da takawa jin tsoron Allah wanda yake girmama kuma wanda yake ɗaukaka shi takawa mun karanta wani hadisi a baya wanda manzo sallama yake cewa ittaqillaha haythu ma kunta ittaqillaha haythu ma kunta duk inda kake to ka ji tsoron Allah saboda idan kana da guzuri ko kana tare da takawa a duk lokacin da kake duk inda zaka tafi to ba za ka taba fadawa cikin wani hatsari ko cikin sabawa Allah ko ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala kan cikin surat al-baqara da yake cewa wa tazawwadu yace fa inna khayra az-zadi taqwa wa taquli ya ulil albab yace wa tazawwadu yace ku dauki guzuri wannan yana magana da masu yin aikin haji ne saboda ayar ta zo cikin ayoyin da suke magana akan aikin haji ka nemi guzurin da za ka yi amfani da shi a lokacin da za ka je kai aikin haji to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala sai yace fa inna khayra az-zadi taqwa yace guzurin da yake kowanne guzuri shi ne a takawa anan malamai suka ce in kana tare da takawa za ka iya bulaguro ba tare da kana da ruwa ko kana da abinci ko wani abu ba in dai kana tare da takawa a zuciyarka to za ka iya rayuwa ma ba tare da kana rike da ko abinci ko ruwa da makamancin wannan ba lokacin da ka buƙaci abin to Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin zai kawo ma wannan yana ɗaya daga cikin muhimmancin takawa kenan a lokacin da ka buƙaci abin Allah subhanahu wa ta'ala kawai zai kawo ma shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake magana cewa idan mutum yana da takawa to arziki ba sai ya neme shi ba ba sai ya neme shi ba saboda ne saboda rashin takawa shi yake kawo sabon Allah shi kuma sabon Allah shi yake kawo talauci da masifu da fitintinu shi yasa Allah yake wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah yake duk wanda yake da takawa Allah zai sanya masa mafita duk halin da ya shiga to Allah zai buɗa mafita hanyar da zai warware wannan matsala zai fita cikin wannan hali din yace yace Allah ku makaraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah zai arzuta shi ta inda baya zata min haythu la yahtasib ta inda baya zata Allah subhanahu wa ta'ala zai arzuta shi to shi yasa wannan aya Allah da yace wa tazawwadu ku dau guzuri yace fa inna khayra az-zadi mafi cikin guzuri ku a takawa shine takawa in kana da takawa to kana da guzuri za ka iya rayuwa ko a zakar jahi inda ba mutane ba ruwa ba abinci ba komai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya shiryar da kai ya shayar da kai ya biya ma bukatu ka rayu normal abin da zai tabbatar maka haka kissar ummu isma'il da ya zo a cikin suratul ibrahim inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد خير ذي زرع عند بيتك المحرم النبي إبراهيم عليه السلام يدوكو ما شصا da matarsa tare da danki karami ne kan nono annabi Isma'il alaihi salam wasu ma suna cewa a lokacin ba a yi shi ba a wannan gunne aka haife shi kuma Allah yake biwajin khairi zai zai yake inni askantu min zurriyati na ajiyar da wasu daga cikin iyalaina biwajin a wani daji khairi zai zai dajin da basuru ba komai ba tsoro ba abinci ba komai dajin makka a lokacin gabanin ya zama togari sai ya ce inda bai fi al-muharram da ya kawo ya ajiye su ya juya ya tafi sa sai take cewa wa kabar mu a hannun wa kabar mu ne ba ka ga ba abin da za a ci anan ba ruwa ba komai ba jama'a ba komai a tsakar daji to shikenan da ta cika tambaya din bai kula ta bai tafi sa shine sai kace agun Allah a hannun Allah agun Allah subhanahu wa ta'ala kabar mu ne wakaltana ila Allah azza wa jalla sai yace na'am to shine yace fa inna Allah la yuzayyuna indai Allah hannun Allah agun Allah kabar mu kai kafiyar ka Allah ba zai tozatar da mu ba diwajin khairi zai ba abinci ba ruwa ba komai kuma suka rayu ta danta jinjiri suka rayu suka zauna karshen sama gun ya zamanto ɗaya daga cikin manya-manyan birane na duniya da saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin fa'ida na takawa in ka samu takawa ɗin to ka huta da wahalwalin duniya sannan kuma a gobe kiyama dama sakamako a ko'ina Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kiyaman ma gidan aljannan ma na masu takawa ne innal aqibata lil muttaqin tarfi gidan aljanna ma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa lil muttaqin aw aya wal aqibatu lit taqwa shi lahira gidan aljanna ma na masu takawa ne irin wadannan ayoyi da yawa ne to shi yasa Allah yake fa inna khayra zadi taqwa mafi cikin guduri da zaki riko da shi shine takawa wattaquni Allah yake ku ji tsoro ku kasance kuna da takawa ya ulil albab ya kodan da suke da hankali in kana da hankali ba za ka wahalar da kanka komai ba kawai za ka yi kokari ka tarbiyyantar da kanka ka tarbiyyantar da zuciyarka ne akan takawa yadda ba za ka yarda zuciyarka yana rawa yana rabuwa da takawa ba to ka futa komai da komai shi yasa Allah subhanahu wataala yake bayani yake cewa walau anna ahada alqura آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون يتي ولو أن أهل القرى يتي متى لن قرروا الدنيا كما كده آمنوا دا في إيمان واتقوا سنة التقوى لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض زام بودا مسو البركة سميت كفي ruwan sama ba zai yanke ba ruwan normal dani ba zai yanke ba ƴaƴan itwa komai fashe Allah ya dauki fitin da musiku da waye komai da komai ya kasance normal la fatahana alaihim barakatun min as-sama'i wal ardi Allah ya ce walakin kazzabu sai dai su mutanen ne suka karyata ayoyin Allah ba ta kawa sai yawan sabon Allah fa akhadnahum sai muka yake su bima kanu yakhibun da abin da suke aikatawa kaga takawa shine tushen duwani alkhairi shi yasa anan manzo sallallahu alaihi wasallama yake usikum bi taqwallahi azza wa jalla koda ya tsaya anan ya gama komai saboda kana da takwa ba kana da duniya kana da lahira gaba ki daya shi yasa galibi masu barin wasiki kawai suna rubuta wannan abinda manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa za ka samu tarihin malamai magabata waɗanda suka rubuta wasiki lokacin da su za ka ga kawai wannan shi ne usikum bi taqwallahi azza wa jalla ko yaranka ka rubuta kabar musu wasiki to ka sauke duk wani nauyin da yake kanka kabar wasiki ko a Hausa ka rubuta ina muku wasiki ina muku umarni da ku ji tsoron Allah azza wa jalla kabar musu to kai ka sauke duk wani nauyin da yake kanka wani danka ba zai iya kwaso wani masifa wani fitina kai kana kunshe cikin kabarinka a tura maka ba saboda kai already ka riga ya kafar masa wannan wasiki wanda ka kubata da duk wani sharrin sa da duk wani aikin da zai zo ya aikata ko a zuciyarka ko a wani abun ka dai wanda zai zo ya shafi rayuwarka ta lafiya to shi yasa yake usikum bi taqwallahi azza wa jalla sai yake wasanki wa ta'a والسمع والطاعة. إنا مقوسيك كما دجي جي دكما بييا جي دجييا معنى إذن سراكنا مقوسك مقو سنة سكي بياني سكي مقو مغانا سكا باب ومرني قزايا قطورانا سنن والطاعة في بييا أغريب شين والسمع والطاعة أدين دي ساكا فسر ونن دا سراكنا سبو دا أدين دي يزو أننكبا yace wa in ta'ammar alaikum afu koda bawa ne ya zamanto muku amiri ya zamanto muku shugaba kun ga je bawa shine mafi gaskanci koda bawa ne ta'ammar alaikum ya zamanto muku shugaba yato kuji ku saurare shi lokacin da yake bayani in ya bada umarni kuma ku yi ta'a ku yi biyayya gare shi a wani lafazi ma yake cewa wa in ta'ammar alaikum afu hadathiyun abdun hadathiyun saboda yawancin bayi a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam mutanen Habasha ne wato Ethiopia yanzu mutanen wannan wajen ne anan suke gadi daga nan su kuma gadijin su baka je ne to shi yasa yace wa in ta'ammar alaikum afdun hadashi sai dai wannan umarnin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayar na sauraron masu mulki ko sarakuna da kuma biyayya ga abin da suka faɗa din yana da sharadi sharadin shine abin da yazo a cikin suratul nisa'i inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum yace ya ku wadanda suka yi imani ku yi biyayya ga Allah ku yi biyayya ga manzo ati'u Allah wa ati'ur rasul sai yace wa ulil amri minkum ma'anar wannan bai ce wa ati'u ulil amri minkum ba an gane a larabci idan aka maimaita jihili ana nuna daidaituwan hukunci ne idan ba a maimaita shi ba ana nuna bambancin hukunci an gane misali in Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce atiqu Allah sai ce wa atiqu Rasul bai ce wa atiqu Allah war Rasul ba a wannan waje wa atiqu Allah sai ce wa atiqu Rasul sai ce wa ulil amri yankum bai ce wa atiqu ulil amri yankum ba kanan za ka fahimci akwai bambanci tsakanin biyayya ga Allah da kuma biyayya ga manzo saboda biyayya ga Allah da biyayya ga manzo din ba sharadi in Allah ya ce kai ba wani sharadi kawai sai aje manzo ya ce kai to ba wani sharadi ka aikata wannan abu ka saurare su sannan kuma kai biyayya ga Yesu duk abin da suka faɗa ba wani sharadi amma yace wa ulil amri yankum da wadanda suke dauke da lamurukan ku ma'ana sarakunan ku shugabannin ku kaga wannan ya nuna to su din akwai sharadi da ya gare su ne 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 sharadi shi ne shi wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in ku kai jayayya akan wani abu jayayyan nan tsakanin ku ne da sarakunan ku ko a tsakanin ku ne a junan ku abinda zai warware muku wannan mutu shine ku mayar da shi zuwa gun Allah da mai ma'ana ku dawo cikin Qur'ani a dawo cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam wannan abin da kace haka ne ni kuma nace ba haka bane Qur'ani ne yace hadisi ne yace Qur'ani haka yace hadisi haka yace ko Qur'ani ba haka bane yace hadisi yace ba haka ba to anan zamu zo mu warware mutum da yake tsakanin mu to shi yasa sai na Abubakar farkon kalimar da ya faɗa a lokacin da aka masa mubaya'a ya zamanto shugaban musulmai na duniya gaba daya sai yace atiqu ni ma ata'tu Allah wa rasulahu yace ku yi biyayya gare ni mutum nabi Allah da manzansa fa in asaitu yace idan ni ma din cikin kuskure na kaucewa umarnin Allah na kaucewa umarnin manzo yace fa la fa atali alaikum yace to bai halitta ku yi biyayya gare ni ba to wannan shine galibin abinda ba a bayani sa a wannan zamani din an gane shine abinda ba a bayani sa sarakuna da shugabannin ku da manyan ku da duk wani wanda yake sama da kai din wajibi ne ka masa biyayya ka saurare shi ka masa biyayya amma da sharadi in abin da ya umarce ka din ya saba wa Qur'ani abin da ya umarce ka ya saba wa hadisi to a wannan lokaci in kai biyayya a gare shi zai ja ka ne kai da shi a gobe kiyama ku shiga cikin wuta a wannan lokaci za ku rabu da shi saboda Allah bai ka zartar da wannan umarni ba in ka zartar da wannan umarni to wannan wani abu ne daban wanda kai Allah subhanahu wa ta'ala zai gurfanar da kai a gobe kiyama a constitution an ce kaza a dokokin suke gama an ce kaza dokokin lokacin gama an ce kaza ni kuma na ce kaza sai ka farna wa kai ne da dalilinka ni ne na halice ka aljanna na wani me dalilin sa paantan na nasa ta. Tatang walang nan ni Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa san ayi da muka karanta a baya wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila yati alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bi wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida. Allah subhanahu wa ta'ala yace ba ka ga wasu da suke da'awan sun imani da abin da aka saukar maka, sun imani da kai, ma'ana sun imani da Allah da kuma sun imani da kuma manzo sallallahu alaihi wasallama. Amma idan wani hukunci ya zo, za su bar hukuncin Allah da manzo din su riki hukuncin tagutu. Haka ce tagutu duk wanda zai nuna bawai, zai nuna bawai ya nuna ya isa a ce a yi, ko da ma abin ya saba wa umarnin Allah, ko da abin ya saba wa umarnin manzo, to wannan shine ake kira safafo a larabci. Ko ma mutum ne ko ba mutum bane, ko mene ne abin, abinda za a ga cewa ya isa a yi shi ya gare shi, ya isa ya faɗa a ji, to yace to suna da'awa, sun imani da Allah, sun imani da manzo, sannan kuma suna ɗaukan hukuncin su kaiwa tagutu ya yi musu hukunci, su bar hukuncin Allah, su bar hukuncin manzo sallallahu alaihi wasallama. Sai Allah ya ce wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida, shaytan yana so ne ya fatta su fata wanda yake bai san shi, wanda ba za su dawo kan imani da Allah ba. To wannan yana nuna da yake yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka, yaz'umuna, wannan yana nuna me barin hukuncin Allah da hukuncin manzo sallallahu alaihi wasallama karara, ya sani wannan abu bai halitta ba, zai basu kuma ya ji hukuncin wani, to wannan bai yi imani da Allah ba, bai imani da kuma abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ba. To shi yasa wannan badi yake da hatsarin gaske, musamman a irin rayuwar da muke ciki a yanzu, badi ko badi hukuncin yana da hatsarin gaske. Shi yasa duk mutum ya lura da abu guda a zamantakewarsa, farkon abin da yake gaba da komai a rayuwarsa ya kasance a jini shi. Farko kenan, addinin ka duk abinda zai taba shi, ka amince za ka iya barin kuma aikin ka, za ka iya barin kuma menene abin da ya shafi rayuwar ka, wannan shine abin da za ka sa shi a gaban ka. Abu na biyu, abin da zai biyo bayan wannan mutuncinka, addinin ka shine yake gaba da komai. Abu na biyu kuma mutuncinka shine, amma lokacin da ka gabatar da mutuncinka ko abubuwan da suke cikin rayuwarka akan abin da ya shafi addininka, to rayuwarka yana cikin hatsari. Saboda za ka iya aikata wani abu, me aikata shi ya fita a cikin musulunci, kai kuma baka sani ba za ka rayu akan haka, za ka rayu akan haka, sai ka mutu an binne ka a cikin kabari, za ka gane ai kai ba musulunci. Saboda misali, in ka aikata wani abin da zai fita kai a cikin musulunci, to duk ibadan da za ka yi daga bayan wannan abin, ma dama ba ka gano ka fa bar hanyar musulunci ka dawo ba, to duk sallah za ka yi azumi, za ka yi zakka, za ka yi duk abin da za ka yi, ba za ka rubuta ma lanan sa ba. Kaga kenan, mutane za su dauke ka a matsayin musulmi, ana gudanar da hukunce-hukuncen musulunci a kanka. Saboda haka idan ka mutu, za a maka wanka, za a maka da kafani, za a maka sallah da komai da komai, a tona maka kabari a makabartan musulmai, a binne ka. Sai an binne ka, za ka gane a kai din ba musulmi ba ne. Wannan shi ne hatsarin ƙarshen zamani. Shi yasa dole ne kowane musulmi ya dinga yin addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya cika shi da imani. Saboda yawan cikin tunun da suke cikin wannan zamani, waɗanda suke fitar da musulmi a cikin musulmi. Shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa badiru bil a'mali saliha fitanan ka kasifa illayli yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yusbihu mu'minan sai yace ya bi udina ku ta arabi min dunya, yace gabanin fa wasu fitintinu kamar yankin tufu na dare za su zo ku dinga yin ayyuka salihai da yawa. Yace yana nufin karshen zamani kenan. Idan waɗannan fitintinun suka zo, yace mutum zai waye gari yana musulmi, gabanin ya wuni ya zama kafir ta inda bai sani ba, ko kuma ya wuni yana kafir, gabanin ya mutu ya zama mu'min. Saboda cakuduwan abubuwa da kuma kasa tantance tsakanin wannan da wannan da wancan da wannan, to shi yasa wannan baji yana da hatsarin da shi. Shi yasa nan manzo sallallahu alaihi wasallam yace wa sami wa ta'a wa in ta'amara alaikum abdun fa in innahu man yayi minkum yace duk wanda ya rayu daga cikin ku innahu dinnan daliri ne wanda bashi da marka ana kiransa anahu daliru shan daliru shan mana akwai dalili wanda za ce dalilin wani abu ne wanda ya wuce a baya akwai dalilin da zaka nemi abin da ya wuce ya koma masa a baya zaka rasa irin wannan shine ake kiransa daliru shan ma'ana fa innahu lamari yadda yake sha'ani yadda yake mai ya isminku duk wanda ya rayu a cikin ku yayin tsawon kwana yace fa sayara khilafan kabira sai ga sabani dewa ra'ayoyi kala kala ku duba fa manzo sallallahu alaihi wasallam yana magana ne ga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabban manzo hatta a cikin su ma su sahabban manzo din a cikin akwai wanda zai fa zai tarar da ire-iren kofar kofarkon waɗannan cikin cido wanda yana nuna ba wai lokaci mai tsawo zai dauka ba faruwan waɗannan fitince shi yasa tunda aka shige sayyidina na Usman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu har yanzu ba zauna lafiya tunda shi ne sayyidina Usman ya zubu akan Qur'ani da yake karantawa aka kashe shi har yanzu duniya ba zauna lafiya kaje kenan ya nuna su ma sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam za su tarar da kadan daga cikin waɗannan fitince yasa yake musu fa innahu lamarin yadda yake mai ya ishi yinku duk wanda ya rayu a cikin ku kuma kenan fa sayara khilafan kathira zai ga sabani dewa yaya wannan zamani din da ke ci eh addinin ma kansa amma yadda shi kamar siyasa din zaka ga wannan yana jin kungiya kaza wannan kungiya kaza wannan kungiya kaza idan aka ji abin da yake faruwa fa a zamanin na akan addinin musulunci ba ba musulmi abin da yasa wannan kungiya daga cikin musulunci a gunta wannan din kafira ce wannan din kuma a gunta wannan din kafira kafiri to wai a ga duk an zaman to ba musulmi ba ke na'am eh abubuwan da yake faruwa to shi yasa yake za ku zai ga sabani mai yawan gaskiya wani hadisin da Imam An-Nasa'i ya rawaito manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa iya idza ra'aita shuhan muta'an yace wa hawa muttaba'an wa ijaba kulli bi ra'yi bi ra'yi fa alayka bi khuwaisati nafsika to wannan shine zamanin ma'ana idan kaga shuhan muta'an zunzurutun ruwa da kayan wani ko son rai kuma wanda aka amince da shi son rai da ruwan da aka amince da shi kamar abin da yake kasance wannan zamani mutum ɗaya misali zaka iya mamaye dukiyar mutum dubu sannan kuma a zo a yi masa fadan shi ake yalla bai adam guru ana masa fadan shi an amince da abin da ya aikata don an amince da shi maimakon a ce wani abin da ya ba daidai ba ne abin da ya ba daidai ba ne wanda ya abin da ba daidai ba ya kamata a nuna masa kuransa ya yi abu ba daidai ba kuma an masa biyayya an nuna abin da yake daidai ne ganin irin biyayya da ake masa don kuma shi kuma ba zai taɓa fahimtar cewa yana cikin kuskure ba shi ne shuhal muta'an kenan wa hawal muttaba'an din shi ne bin son zuciya kowa ba wai Qur'ani ko hadisi yake bi ba idan mutum ya karanta maka ayan Qur'ani ko hadisi in kaga abin babu a kungiyar ku to aya ko dubu zai karanta ba ruwanka kawai yana bata lokacin sani kai ba ruwanka da shi hadisi dubu sai ya yi zai karanta maka kai tunda abin a kungiyar ku babu kawai shi kenan kai ba ruwanka da shi ne wa hawa mutaban kawai jin sun zuciya alhali musulmi to duk inda Qur'ani ya ce hadisi ya ce to shi yake an gane to shi yasa ma a wannan zamani din zaka ga abubuwa sun dagula har an rasa ina gaskiya din yake galibin mu kuma muna daukan gaskiya a suna misali inda san kafa kungiya in sa masa suna mai kyau kawai in an ga kyan sunan kawai sai a dauka abin da yake cikin wannan sunan ma mai kyau ne sai a taru ya a zo abi alhali kyan suna ba shi ne kyan wannan abin da yake ciki ba alal misalin sa shine kaman ka dauko kulba ne na fanta ka zazzage wannan fanta din ka dura giya to in ka dura giyan nan a ciki fanta ne ko giya ne haka an rubuta fanta a rubuce eh giya ne kawai kasancewar kulban kulba ne na fanta baya mayar da wannan giyan hadal an gane to saboda haka suna din kare yaudare mutane a wannan zamani din suna ne kyau na raka a duba abin da yake cikin wannan suna idan aka ga abin da yake cikin din ya dace da Qur'ani ya dace da hadisan manzo ya dace da abin da malamai suka faɗa to abin yana da kyau amma dan na sawa kaina suna ne kyau kawai wannan baya nuna duk abin da yake cikin din ne da shi yasa manzo sallama yace in kaga haka wa ijaba kulli fi ra'yin bi ra'yi kaga kowa kawai ra'ayin sa ne yake cikin shi kawai ra'ayin sa shine kadan yake cikin shi sai yace fa alayka ki kawai kaji da kanka kawai kaji da kanka duk yanda zaka yi kai kokarin da zaka shiryar da kanka zaka yi biyayya ga Allah ka gyara kanka saboda kanka din shine yake da hadari yake gaba da komai a lokacin mabutun wazi ma bai taso ba ma in kai wa mutun wazi ma zai ce ba dan kungiyar sa bane kai saboda haka wazi sai dan kungiyar sa ne ya maka wazi a nan zaka yi zai amince ne zai amince ka karanta masa aya ko hadisi in dai bai dace da abin da yake yi ko dokoki na kungiyar sa ba shikenan ba zai amince da shi ba saboda haka kai kai kokari kawai ka ji da kanka kar mutane su dame ka kai din kai kokarin ka kace wa kana bin gaskiya duk inda Allah ya ce mun zai ki kana wajen kuma abin da ya tabbata gaskiya ne to ko abun kowaye ko abun kowanne kungiya in dai abin ya dace da sunna ya dace da abin da Allah ya faɗa kai ka dauka ka aikata kun ba za ka aikata ba mai kasance ka yarda da wannan to a wannan lokaci kai ka ji da kanka kenan hadisai masu magana akan wannan baji da yawa ne akwai hadisin da manzo sallama yake cewa karshen zarfin ta zo a rarrabu kungiyoyi kala kala har a ciki yake cewa to mai tsira a wannan zamani din yace abin nan yake cewa fayyajitani bal firqa kullaha yazrabu da duk bangarorin kawai gaba daya kawai shi musulmi fayyajitani bal firqa kullaha kai kawai ba dan kaza bane kawai kai musulmi ne kai dan la ilaha illallah muhammadur rasulullah ka gama ka tsira kawai amma in dai za ka koma cikin wani bangare to za ka yi wa wannan bangaren ne kawai aiki kawai in abin da wannan bangaren ya amince da shi ka amince in bai ka amince in bai amince da shi ba ko da abin ya tabbata Qur'ani ko hadisi kai baka amince da shi ba da shi yasa kowane kungiya za ka ga yana da sharuɗa yana da dokoki yana da komai da komai dokokin nan da sharuɗan kuma ba dole bane su yi daidai da dokokin Allah da kuma dokokin manzo sallallahu alaihi wasallam kowa yana tsare an taba fidda kai kula ba akan wai bai halitta ai aurace ne tsakanin kungiya ta da kungiya ta kai kula tsakanin kungiya ta da kungiya ta ko kungiyar mu bai halitta dittan kungiyar mu ya auri yar dan kungiya ta ba kai kula idan sai kula da yawa ka kai mana makaranta haka ce mu yaji kai akwai wannan cikin addinin musulmi manzo cewa idza ataakum man tardawna دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوه تكون فتنه في الارض وفساد كبير yace duk wanda ya zo muku kun yarda da addinin sa kun yarda da sadiya sahada yansa ku aurar masa ko ku aura masa in ku ba haka za ku yi ba ina ce za ku yi ya sai ka ka ba na ni amma a yanzu za mu fitar da kai kula mu haramta wani abin da Allah da manzo suka halalta sai irin waɗannan cikin duka ne wanda hadisai da yawa sun yi magana akan su shi dai mutum ya dinga roƙon Allah duk inda gaskiya yake Allah subhanahu ta'ala ya sa shi ya bi duk inda kuma abin da ba gaskiya bane Allah subhanahu ta'ala ya nisantar da shi shi yasa yake fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin a lokacin kuwa sabani da yawa ra'ayoyi da yawa su fita menene mafita sai mun zai ce fa alaikum bi sunnati kullu ko da sunnata duk abin da aka ce mun zo ne ya faɗa ko a gunwa abin ya fito to kai ka yarda da wannan abin ka aikata shi ba dole ne duk abin da ya fito a gunka ne kawai sunna in wani abu ya fito a gun wani wanda manzo sallama ya ce ai ko manzo sallama yana yi to tunda ba a gunka abin ya fito ba za ka ci abin ba sunna ba ne ko ba jiya ba ne fa alaikum bi sunnati kun riko da sunna ta ko a ina ya fito ya bayyana ko makiyinka ne ya zo da wani abu abin ya dace da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam manzo ne ya faɗe shi manzo ne aikata ba ba wanka da cewa shi mai kai sai kawai za ka dauki wannan abu kai ta inda zamu san hadarin da muke rayuwa a cikin wannan zamani misali kamar matsala ta matsalan wannan matsalan ko sallama ɗaya ko sallama biyu da ake rikici akai ko ake kafirta juna akai din nan misali ni da nake ba zan yi sallama biyu ba me dalili dalili saboda su wali suna yi haka wannan ba dalili ba ne sunna ce tabbata tun da manzo ya taɓa yin sallama biyu din ne to idan nake ba zan yi ba ma a ba dan wai kasancewar ban yarda ba ne a saboda sallama dai ma in kai sallan ka ya karbu amma da aka ce min me yasa ba na yin sallama din sai nace a saboda in nayi sallama du ta yaya za a wari tsakanin na da wani ki ta jin lawan na kai mun zuwa sallama sunna ce tabbata abun mai yin ka sai kace ba za ka yi shi ba saboda ba za ka tantance ka da mai yin naka ba ko abokin gaban ka ba ko kuma manzo sallama ya tabbata hadisai yana yin kabaru misali to shi ne yace da ina yin kabaru sai na fara sai na daina in dama ba na yi dama ki kabaru ba wajibi bane ba wajibi bane in ba wajibi kabari ba cikin sallar ka bane ba ki ba da ina yi an sanni amma na bari ne yasa saboda idan ban bari ba ta yaya za a gane a raba tsakanina da wani to shi yasa sunna da ake fada din duk inda sunna ya tabbata ko abun mai kane in sunna ya tabbata ka dauka kai aiki da wannan sunna din a nan ne zaka zama to a hada sunna din shikake amma idan sunna ya tabbata abun wani mai kane kace ba sunna bane to ka sani suna ne kawai wanda kake kiran kanka da shi amma sunan bai fi ka ba shi dan misali da muka bayar ne daga baya to shi yasa a nan manzo sallallahu alaihi wasallam yace fa alaikum bi sunnati sai ce wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-khulafa'ur rashidun sunni Abu Bakar da Umar da Usman da Ali wadannan sahabbai guda hudu sunni khalifofin manzo sallallahu alaihi wasallam kuma akan su akwai bayani ne yawa ba mu da lokaci da zamu bayani akai al-mahdiyina shiriyyu wadanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye su sune wadanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake sai abinda ni ban fada ba in su sun fada to ni na fada sangane aka samu wata matsala ne wanda ba samu manzo yayi bayani akai ba ko a zamani shi abun bai kasance ba to Abu Bakar yace kaza ne shikenan abinda Abu Bakar ya fada manzo shi ya fada ko Umar yace kaza ne kuma manzo shi ya fada Usman yace kaza manzo shi ya fada Ali yace kaza manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya fada shi yasa yace bi sunnati yace wa sunnati al-khulafa'i al-khulafa'i ar-rashidun ar-rashid ma su shiryatarwa al-mahdiyuna su kansu kuma shiryayyu ar-rashid mai shiryarwa al-mahdi shi ne wanda shi din kuma an shiryatar da shi sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace abu alaiha bin nawajid abba asalin sa abba ya abu shi ne cizo ko riken abu a bori annawaji hakoran gefe gefe nan wanda ake bamfaran abu da shi hakora ne gefe gefe wanda suka ce kwari in mutum zai bambari wani abu hakorin sa da su yake amfani wadannan hakoran su ne ake kiran su annawaji ma'ana ku rike su gaggam gaggam yadda idan ka rike wani abu a wannan wadannan hakoran naka ya ruku kenan wannan ana kiran sa kinaya kinaya ne a darasi ba saraha ba addu alai hadin nawaji ba zahirin sa din ba in zahirin sa ne ku cije su ku cije ku cije sunna ta din da sunnar khulafa'ur rashidin din da manyan hakoran ku to ba haka ake yi ma'ana ku rike su gaggam sunna ta da sunnar khulafa'ur rashidin ku rike su gaggam kamar yadda idan mutum ya rike wani abu da hakoran sa na gefe gefe nan to da karfi to abin ya ruku wa iyyakum wa muhdathatil umur la hanaku ku guji sabbin abubuwa muhdathat abubuwa sabbi wanda aka shigo da shi a cikin addini fa inna kullu bid'ati saboda duk wani abu sabo wanda aka shigo da shi cikin addini musulunci babu a cikin addini musulunci dalala wannan abu bada ne anan ma akwai bayani ne to sai dai zamu takaita shi tunda hadisin fassaran shi ya kare wannan hadisi al-Hafiz bin Hajar a cikin Fathul Bari da al-Shawkani a cikin Nahjul Awtaf da Imam an-Nawawi a cikin Kitab Sahih Muslim da kuma ya Imam as-Sana'i a cikin Subul Salam kai da su Imam Shafi'i da Imam al-Baihaqi a cikin Madkhal cikin Sunan al-Kubra su Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah su Ibn Qayyim wadannan duk sun tafi cewa wannan hadisi am ne amun ne maksud kun san hadisi din kala kala ne hadisi sun fi ma kala ɗaya kala daban daban saboda haka in ka ga hadisi ka nema masa gurbi a wanne gurbi yake a cikin nau'o'in hadisi sama da ɗari saboda haka wannan hadisin amun ne maksud in aka ce amun maksud misali nan ya nuna fa inna kullu bid'atin duk wani abin da yake sabo dalala wannan abin fata ne sai hadisin Aisha wanda Al-Qasim bin Muhammad ya rawaito abunta ita ta rawaito abun manzo sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu yace duk wanda yake kirkiro yake kirkiri wani abu a cikin addinin mu na musulunci ma laysa minhu abin da baya cikin shi kai ne kai wani abu aka ce da dalilin yinka a Qur'ani ba ka da dalili a hadisi ba ka da dalili to wannan abu ya zama to bid'a ba wai abin da babu shi a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama ba shi ne bid'a ba kamar yadda galibi ake fassarawa yanzu domin idan kake za ka fassara duk wani abin da bai kasance a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama zai kasance bid'a abubuwa da yawa za ka fitar da su a cikin addinin musulunci to saboda haka ne malamai kusan 90% tun akan Imamu Shafi'i har zuwa kan Sheikh Usman Danfodio suka tafi akan cewa wannan hadisi fa inna kullu bid'atin dalala am ne maqsusun bi hadisi Aisha saboda shi hadisin Aisha din yace in kuka kawo sabon abu wanda ba abin babu a daga cikin addinin musulunci abin babu daga cikin addinin musulunci to wannan abin shine raddun ayi martudun an mayar maka baka da nada irin wannan abu misalan suna da yawa misali manzo sallallahu alaihi wasallama bai taba yatan waɗanda suka yi rida ba tare da akwai waɗanda suka yi rida a zamanin shi sai na Abu Bakar sai ya zo ya yaki waɗanda suka yi rida kaga in ka ce abinda manzo bai yi ba shi ne bid'a to abinda sai na Abu Bakar ya aikata kaga ya zama to bid'a haka sai na Abu Bakar ya tara Qur'ani manzo bai tara Qur'ani abu guda ba an gane haka nan sai na Usman shi ma ya sa aka rubuta Qur'ani da harafi daya wanda manzo sallama bai aikata haka ba haka sai na Ali radiyallahu ta'ala anhu ya yaki khawarijawa duk irin waɗannan suna nan da yawa abinda ake la'akari da shi shine in sabon abu ya fito din Qur'ani da hadisi din sikeli ne ma'auli ne sai a ɗauko abin a auna shi da Qur'ani a auna shi da hadisi in abin Qur'ani da hadisi sun ba da umarnin a aikata shi can abin ya halatta in kuma Qur'ani da hadisi ba su ba da umarni a aikata wannan abu ba abin shi ne raddun bid'a ne ba za a yi amfani da shi ba to wannan shi ne bayanin da malamai suka yi waɗanda kusan su ne kashi 90% malamai inda akwai lokaci sun dan faɗaɗa bayani akan wannan matsala din domin idan ka ce duk wani abin da babu a zamanin manzo sallama wannan abin bid'a ne a in kai sabon abu misali babu a zamanin manzo din auna shi ake yi da abin da yazo a cikin Qur'ani da hadisi yanzu misali idan Ramadan ya zo ina kyautar da zuton kuna yin salatu tarawih kullum a limanin ku ya dinga karanta izu bibbiyu kullum izu bibbiyu a wata gaban na azumi ya kare an sauka haka ne ko to babu hadisin da manzo yayi tarawih kwana 30 kullum ya dinga karanta izu bibbiyu a Ramadan ya soke babu hadisi haka in a bisa wannan bayanin da muke da cewa duk abin da babu hadisi ko kuma duk abin da manzo sallama bai ba zai zama to bid'a to hakan da muke yi a yanzu ya zama to bid'a ne misali anan shine kaga a sallah nafili ne ake yi ko to nafili din na ayatul qur'ani ya zo ya ayu fal muzammil kulli layla illa qalila nisfahu aw unqus minhu qalila ba ya zo ba wa min al-layli fatahajjal bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda duk ayoyin nan suna magana akan sallah ne na nafila an gane haka ne in da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون يكي يبون ما في يوم يتهي الناس في كل دري هل يعني وانا الناس في كل دري نقول sannan ba karatun Qur'ani yake kasawa cikin bayyu bibbiyu innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamu ssalata wa anfaqu mimma razaqnahum ayoyi da yawa sun zo akan karatun Qur'ani kaga ba za a ce bid'a ba me yasa an samu ayoyi da yawa sun nuna a karanta ayoyin Qur'ani an samu ayoyi da hadisai wanda suka faɗi umarni yawai da nafili in ka da waɗannan ayoyi masu cewa a yawai da nafila da ayoyi da hadisai masu cewa a yawai da karatun Qur'ani to za ka ga koda wannan abin da muke yi a Ramadan kullum izu jiddu kullum mu yi lati shi har mu sauka din irin sa exactly manzo sallama bai yi ba amma mun samu umarni abubuwan da yake saboda haka ba a cewa bid'a wannan abu ne wanda ya kamata kowane musulmi ya fahimce shi sosai saboda yawanci rikice-rikice da safari da ake yi a wannan zamani akan wannan matsala din saboda lokacin akwai rawahu Abu Dawud Imam Dawud Imam Abu Dawud shi ne ya rawaito wannan hadisi wa Tirmidhi da Imam Tirmidhi wa qala Tirmidhi da ya rawaito wannan hadisi yace hadisin hasan sahih hadisi ne hasan sahih mun yi bayani ma'ana hasan sahih a baya kuma wannan hadisi ya zo a littafin babban malamin hadisi na wannan zamani marigayi Allah ya ci kansa a cikin Nasiruddin Albani mai suna Irwaul Ghalib hadisi na 2400 daidai 2455 shi ma ya sahihanta wannan hadisin kamar yadda Imam Tirmidhi ya sahihanta assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yana ɗaya daga cikin abubuwan da malamai suke sabani akan sabanin su akan bid'a waɗanda suka tafi akan cewa bid'a shine duk abin da ba a yi irin sa a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ba sai ce shi wannan maulidi da ake to bid'a ne tunda ba a yi irin sa a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ba waɗanda suka ce bid'a ba shine abin da ba a yi irin sa a zamanin manzo ba kamar yadda muka bayyana a baya shine abin da aka yi shi ba shi da dalili a Qur'ani ko hadisi waɗannan malamai su kuma suka ce maulidi din ba bid'a ba ne saboda matsala ce wanda malamai suke labari a kai har Imam Suyuti ya wallafa wani littafi a kan wannan matsala kai matsala ce ta maulidi wanda sama da shekara 400 kusan ya rasu 9-11 ne hijira ya rasu ka gabanin da kuma sai da yanzu da littafi a kan wannan matsala ya faɗi waɗanda suka ce ba bid'a ba ce kuma jaji ne yin sa irin su Ibn Jazari, irin su Ibn Kathir, irin su Al-Hafiz Ibn Hajar, irin su Hibbu Ibn Jawzi, irin su Ibn Al-Haj da makamashin su da yawa ya faɗa sai ya kawo bayani waɗanda suke cewa bid'a ce sun yi bayani a kai saboda haka wannan matsala ɗin ya yi an yi saɓani a kan sa ne saboda saɓanin da aka yi a kan bid'a wanda ya ce bid'a shi ne abin da ba a yi irin sa zamanin yanzu ba saboda haka ba a yi maulidi irin wannan zamanin yanzu ba bid'a ne wanda kuma yake a bid'a ba shi ne abin da ba a yi irin sa zamanin yanzu ba kai abu ba da ni da kan ba ba ka da dalilin abin da kake yi da saboda haka suka ce maulidi ba bid'a ba saboda ana karatun Qur'ani ana karanta tarihi yanzu ana yin wa'azi ana ciyarwa ana karanta hadisai suka ce yin waɗannan abubuwa ɗin shari'a ya amince da shi inda shari'a ya amince da yin waɗannan abubuwa to shi ke da shi kansa a duk wani da muka yi yara amma babu abin da mutane ya kamata su fahimta bai kamata da su lantsi da amfani da ire-iren waɗannan misaloli su canza wa kansu an gane duk matsalar da aka ce akwai saɓani tsakanin su